sashen Hausa na Amuri Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron wa jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a da kuma da Lord da kuma niya a kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta a jihar Niger Najeriya ta fara yin kuryaki da bangan siyasa a tsakanin matasa Kano kuma ku ji abin da wasu ƴan Niger ke cewa game da hada kasar da layin dogo daga Najeriya zuwa cikin kasar. Sai nasiha albarkacin watan Ramadan daga nan Maryam Dauda ta shigo da shirin ta na kallabi. Sai labarin da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko muna. Sai dai duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum wa sauraro ga labaran. Mutane akalla 6 suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis, kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta Reuters. Bom din ya tashi ne daura da hotel din Tibesti wanda shine yafi girma a birnin. Motocin daukar majinyata sun yi ta rugawa zuwa wurin, to amma nan take dai ba a samu wani ƙarin bayani ba. Benghazi birni na biyu a girma a kasar Libya na karkashin ikon dakarun da suke kiran kansu askarawan kishin kasar Libya LNA a takaice, waɗanda su ne suka fi ƙarfi a gabashin Libyar kuma Khalifa Haftar ne ke jagorantar su. Askarawan na LNA sun shafafatawa da kungiyoyi masu tsauraran ra'ayin addini ciki har da masu alaka da ISIS da Al-Qaeda da kuma sauran kungiyoyin da ke adawa da su har zuwa wajejen ƙarshen bara a wannan birni mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun Bahar Rum. Tun bayan nan matakan tsaro sun inganta, to amma hare-haren bom da aka kai a kan wasu masallatai biyu a farkon wannan shekarar sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 35. Shugaba Donald Trump na Amurka ya soke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke fitowa a baya-bayan nan daga Koriya ta Arewa. Shugaban ya kuma yi gargadin cewa sojojin Amurka sun shirya fiye da yadda suka taba yi a baya, tare da haɗin kan kawayen Amurka irin su Koriya ta Kudu da Japan, muddin dai kasar ta Koriya ta Arewa ta yi abin da ya kira wauta ko garaje. Da safiyar jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wata wasikar da Trump ya rubuta ma Kim Jong-un, yana mai cewa na yi matukar dokin ganawa da kai a can, to amma kash saboda matukar fishi da takallar da ta bayyana karara a maganganun da kai na baya-bayan nan, ina ganin bai dace ba a halin yanzu mu yi wannan ganawar da aka dau lokaci ana shiryawa. To sai dai a martanin ta Koriya ta Arewa ta dan kai zuciya nesa. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewar ya ce gwamnati ta fitar da wata takardar bayani ta wajen mataimakin ministan harkokin wajenta Kim Ki-gang. Tana mai cewa mun yi matukar yabawa da namijin kokarin da Trump ya yi, wanda babu wani shugaban Amurka da ya taba yi na kokarin kirkiro wata babbar ganawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Muna masu ƙara jaddada ma Amurka cewa a shirye muke wajen neman mafita game da wannan rigimar a kowane lokaci kuma ta kowace hanya. To karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya IAEA ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta gindaya mata game da shirinta na nukiliya, wanda shi ne bayanin sifitoci na bincike na farko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar. Hukumar ta IAEA ta ce Iran ta tsaya daidai yadda aka buƙaci ta yi game da batun inganta sinadarin uranium da adadin sinadarin uranium ɗin da za ta iya izawa da kuma sauran sharuɗa. to amma hukumar ta majalisar dinkin duniya ta ja kunnen Iran saboda takaita wuraren da za iya dubawa a yayin bincike wannan bayanin na majalisar dinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta kakaba sabbin takunkumi kan Iran a wani yunkuri na matsa mata lamba dan ta zo teburin tattaunawa saboda a saki lale game da yarjejeniyar nukiliya da kuma takaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma kawo ƙarshen girke sojojin ta ko kuma kutsin da suka yi a gabas ta tsakiya ruwa da aka sheka kamar da bakin ƙwariya yayin sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubban mutane da muhallansu a sassa daban-daban na gabashin Afirka abin da ya fi shafa to abin ya fi shafar kasashen Kenya da Somalia da Rwanda ambaliyar ruwa ta auku a daidai lokacin da yankin ke kokarin murmurewa daga farin da ya yi addabe shi a shekara ta 2017 wanda ya shafi miliyoyin mutane
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Kuma mun faro daga jihar Niger inda wata kungiya ta fara yi kwar wayar da kan matasa da kar su yadda a yi amfani da su a matsayin yan bangan siyasa ga Mustafa Nasir Basari da karin bayani a cikin wannan rahoton
a yayin da hada-hadar siyasar shekara ta 2019 ke gabatowa a Najeriya masu ruwa da tsaki akan lamuran siyasar sun dukufa wajen fadakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa da kuma kaucewa furta kalamai na harzuka juna domin dorewar zaman lafiya akan haka ne ma wata kungiyar matasa ta gudanar da wani babban taron fadakar da matasan a garin Bidda inda a kwanakin baya ma wasu matasan garin suka yi ma tawagar gwamnan jihar Niger Ature Muhammad Isa Ifengi shine shugaban ita wannan kungiya da ta shirya wannan taro
Well abubuwa da ya faru da gwamna kwanakin baya a nan Bidda ba abun da mu muka so bane kuma tun lokacin nan da abun ya faru a nan Bidda manyan mu na jihar Niger na zone A ba su zauna ba sun kira samarin ga abubuwa da ya kamata ku yi ba wai ku je ku tare manya yana zuwa ku je ku zage shi ba a daina shaye-shaye a daina yin ayyuka da ba su da dama manyan mu a jihar zone A daga Bidda har makwa har Lafai kowani gari suna zauna da samarin nasu su zauna lafiya domin babu abun da yafi zaman lafiya a kasar nan
engineer Muhammad Daban jigo ne a jam'iyyar APC da ya halarci wannan taron ya bayyana muhimmancin shirya irin sa a daidai irin wannan lokaci
ba daidai bane ga yayanmu da jikokin mu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya zamani muke ciki yanzu da ya kamata yayanmu da jikokin mu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalin su domin me domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa mun kuma gane nan kasan samari sun yi shugaban kasa
jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce ko baya ga fadakar da matasan akan illar shiga bangar siyasa za a iya amfani da taron wajen fadakar da jama'a akan muhimman ayyukan da gwamnati ta gudanar domin ci gaban jama'a
wanda suka shirya wannan taron sun shirya ne saboda suna so kuma su yi amfani da dama su yi ma jama'a bayani ga inda ake tafiyar da abubuwa ga irin ayyuka da shugaban Abubakar Sani Bello yayi
daga bisani dai mahalarta wannan taro sun nuna amincewa da saki tsayawar takarar gwamna Abubakar Sani Bello a zaben shekara ta 2019 mai zuwa Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Yara Allah na nan haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku bi ma na ban makaranta irin haka Allah ke so
to a gaida Mustafa kafin mu ci gaba a shakata da faifan da ke bisa injin
Thank you.
To a gaida Binta Musa Bena da wakanta na jarumi a cikin harshen da karanci. A can jamhuriyar Niger ko ƴan kasar ne suke bayyana ra'ayoyin su game da hada kasar da titin jirgin kasa daga Najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar Niger. Ga Harun na Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun bayanan ra'ayoyin hukumomin tarayyar Najeriya na janyo layin dogo daga Fatakol zuwa jamhuriyar Niger, ƴan kasar ta Niger musamman a nan iyakar Niger da Najeriya a birnin Kwanni, jama'a ke ci gaba da nuna farin cikin su kasancewar wannan tsohon mafarki ne da mutanen da ke bangaren Niger ta iyaka da jihar Sokoto ke yi, kuma a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 da kasar ta Niger ta shirya shugaban kasar ci yanzu cewa da Alhaji Muhammadu Isu yayiwa al'ummar garin birnin Kwanni alƙawarin zuwa wannan layin dogon har ma a tsakiyar garin na birnin Kwanni inda za a kafa tashar dokar fasinja.
Akwai niyya da ke garin mu ta jawo jirgin kasa daga Najeriya daga kauran Moka a zo Sokoto a zaka lilla amarawa a zaka hannun Kwanni.
Alhaji mai fada cewa yafa suna fatan ganin zakkuwar wannan layin dogon a cikin jamhuriyar ta Niger musamman a garin na birnin Kwanni inda tanan ne layin dogon zai so mashigowa daga tarayyar Najeriya zuwa kasar ta jamhuriyar Niger.
Muna fata Allah ya gwada mana muna raye a yi shi. Muna fata ayi wannan aiki domin ko ba dan mu ba dan al'umma na baya masu tasowa. Tunda duniya ci gaba na ta sannan ko washe ci gaba na akai ana wayewa. Kenan duk abin da kaka gani kasashen waje har yanzu gashi ka gani kasar ku. To zaka ji dadi. To sannan abu ne mai muhimmanci an kai shi. Shina da muhimmanci yana ci gaba ga kasa. To sai dai mu kasar ta mu aka wata gawa da take. Ni ne gawa ta gawa da take. Muna fata a yi shi. Za a ji dadi. Shi za alheri ga talaka da mawadata da kowa ya ji dadi. To amma abin da muka so don Allah ya an kai shi a san wanda za a yi a samu masu kula da matasa da sauran kinsu a samu ayyukan da za a sa su. Saboda in kaddi ba kasar mu hawa zamna gari banza ta yawa. Shi ko in zamna gari banza ta yawa dole a samu matsaloli na rayuwa. A samu su swace swace a samu su rashin gaskiya dai duk karshen harkai. To shi da muka so a bar tanko ya mutane a bi dan mutane ayyuka nayi wanda jirgin kasa yan kai shi to abu ne mai amfani ji al'umma da waya tunda abu ne wanda in ya biyo mutun dubbai za su ci ciki sannan mu kasar mu muna da arziki a barci ba mu da arziki domin ba mu da yawa sai dai dada arzikin yana talariya ga tsarran mutane.
Suwar layin dogon da hukumomin tarayyar Najeriya suka ba da sanarwa har zuwa kasar Niger zai kawo wani sabon canji ga sha'anin kai da kawowa da mahuldantakewa da ma sabon salon kasuwanci tsakanin kasashen Niger da Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Amma ku bari ina fada maku komai zama Najeriya da Niger daidai duka.
To yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Dan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Atayr Ibrahim Koko mai laqabi da At-Takbir. Na'ibin limamin Juma'a na Nasarawa Kuntawarurukar Game. Ta asirin watan Ramadan a musulmi gaba daya ana sunna mubaidantu da watan Ramadan a wajen kyawawan dabi'u da kuma mu'amala kyawawa da kuma rike addini sosai ga rashin shaye-shaye, abar shaye-shaye da sace-sace, sare-sare da irin bangan 'yan siyasa masu saran mutane da ana kashe mutane, ana kwace kudin mutane. Duka Ramadan ya yi hani akan wannan. In aka ce ana azumin Ramadan, ba shi da shakawai aka hana ba, duk abin da Allah ya hana Ramadan a cikin Ramadan an ce mutum ya bar shi duka gaba daya. Yanda mutum ya hana cikin shi cin abinci da sha, ya hana hannunsa da bakinsa da idonsa da kudinsa da duk abin da Allah ya hana, wannan shi ake cewa Ramadan. Don haka ƴan uwa musulmai, mu yi kokari mu yi tarbiyyar da ƴaƴanmu akan kyawawan ɗabi'u, mu raba su da miyagun ɗabi'u. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kada a shagala dai, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce Aisha Bello Tukur wadda ke da wata gidauniya da ke taimakawa mutane mai suna Obas Global. Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mu ita ta fi dadi yanzu dai bari in hada ku da malama Aisha ku ji irin ayyukan da wannan gidauniyar ke yi.
Ni daga Katsina nake amma an haife ni a Lagos. Na yi makaranta a Lagos, Sekona University a Madibale University a Zaria.
To malama Aisha ya labarin iyali kina da aure?
Eh ina da aure kuma yara na guda uku.
To yanzu me ake yi?
Na hada gidauniya ana ce mace Obas Global Solution. Muna ina zama a Lagos to office ina a Lagos yake amma duk muna aiki a arewa muna yi a kudu. A arewa muna yin studiyoyi muna yin boho a kauyuka inda ake bukata tunda aka fara abin na Boko Haram a cikin Duguri kuma muna taimakon ƴan hijira ƴan IDP kuma muna samun kayan agaji a cikin Duguri da su Adamawa
ita wannan gidauniyar ainihi dan me aka kafa ta dan gina rijiyoyi ne ko samar da ruwan sha
yawa to mu gaskiya da muka fara wannan gidauniyar ainihi dan mun san cewa ana bukata yawanci a arewa inda ba a samu ruwa yana wuya to kuma mun san cewa idan baka da ruwa a rayuwarka ba rayuwa mun san cewa kuma duk wanda ya gina rijiya ya gina boho kamar su da kasar jariya ce to ainihin musamman dalilin yadda muka fara kenan amma kuma su gaskiya tunda muka fara mun zo mun ga cewa kuma akwai matsala a wurin ciwon lafiya akwai matsala a makarantu akwai kuma matsala da wurin taimakon mata.
Kamar waɗanne irin matsaloli ne musamman mata ke fuskanta da kuka gano?
To abinda muke yi yanzu akwai wani initiative da muke ci na shi August Trainion.
Wani shiri
kina? To abinda muke yi muna sai mu samu mata haka da suke yi masu ɗan yi sana'a ko kuma wanda ainihi sun ɗan fara sana'a amma kuma ba su da kuɗin da za su ci gaba da sana'a muna ɗan ba su kamar taimako ɗan finance haka ba su kuɗin jari mu ba su kamar 6-9 months haka.
Wata tara.
Samu yawa kamar wata tara don business ɗin su yi ƙarfi. Jarin da muka ba su bayan sun samu sun dan business din su ya kai wani sai sai su dawo mana da kuɗin amma ba interest ba komi daga nan ku ci gaba da juyawa.
Kamar a wani matakai kuke gudanar da ayyukan ku a jihohi ko a ƙananan hukumomi?
Alhamdulillah muna yi a kamar ƙauyuka sai kuma muna yi a local government
ƙananan hukumomi
sai kuma abu yawa kamar wannan shekara mun zo mu yi partnering da Lagos State Government. Mun yi malaria din watan da ya wuce mun shiri mun je mun yi testin mutane.
A ina kenan kuka yi wannan gwaje-gwajen?
Wannan a Lagos muka yi amma a kwanakin baya ma mun yi a Kano kamar shekara biyu haka da ya wuce.
To kin ga kin taɓa wani batu mai muhimmanci yanzu a Najeriya da ake fama da shi batun masasarar cizon sauron nan ta malaria. Kamar wannan gidauniyar taku ta wani hanyoyi ne kuke gani za a iya magance ko kuma a kiyaye rayukan mutane daga wannan masifar cutar?
To abinda mu gidauniyar mu dama muke banda mosquito net inda muke bayarwa muna a cikin malaria day project inda muke yi muna wayar da kan mutane abubuwan da ya kamata suna yi abubuwan da ya kamata suna yi ba suna kwana cikin gidan sauro.
Kamar ta wane bangare kuke taimakon yan gudun hijira?
So muna taimakon su da kayayyaki akwai kayan sawa kayan ciyarwa irin su kamar in lokacin sanyi muna samu barguna mu tura musu kwanaki ma da aka dan samu dan problem da yara
aka samu matsala
don ba abinci to muka samu irin koko wanda ya ake yin shi da gyada yawa ke muka tura musu
Allah
kuma under education kuma
ta fannin ilimi ne
kuma samu wasu jami'i da na makaranta sun su bayar su exercise duk haka sai kuma yan secondary school wanda za su yi jarabawa na shiga jami'a mun samu wasu textbooks da abubuwa da zai taimaka musu.
Sai shirin jarabawa kenan. To ita wannan gidauniyar na ji an ce global kuna zuwa wasu ƙasashe? ko kuna kan hanya
ba ma zuwa wata kasa amma muna insha Allah ai komi da lokaci muna tunanin gaba cewa ai dole komi zaka fara ka fara daga gida
haka Masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar A madadin ita babbar bakuwar ta mu Aisha Bello Tukur da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labaran da suka dauke hankulan jaridu
Sharhin jaridin Amurka Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken masu yanke hukunci sun yanke kamfanin tsaro da ya biya matar nan yar Georgia da mai garin da suka dauka haya yayi mata fyade dalar Amurka biliyan 1. Labarin ya ci gaba da cewa masu yanke hukuncin a kotun da ke Clayton sun yanke hukuncin a biya matar da ta tsira daga fyaden da wani mai gadi da kamfanin tsaro ya dauka aiki yayi mata dalar Amurka biliyan guda a lokacin tana yar shekaru 14 da haihuwa. Matar mai suna Hope Cheston wace yanzu ke da shekaru 20 wani mai gadi yayi mata fyade a wani rukunin gidaje a watan October shekarar 2012 a lokacin tana yar shekaru 14 lawyer da ke kare ta mai suna Chris Stewart ya kira wannan hukunci da nasara mai girma ga mata a Amurka lawyer Cheston ya yarda da cewar diyar dala Amurka biliyan 1 ita ce mafi girma da aka taba baiwa wanda aka yi wa fyade a Amurka kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken ana zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa labarin ya ci gaba da cewa mutane takwas na zargin Morgan Freeman da cin zarafi ta hanyar saduwa da taba jikin mutane ba tare da izinin sa ba da sauran ayyukan rashin kyautatawa kamar yadda wani bincike na CNN ya nuna an dai buga labarin a ranar Alhamis rahoton dake bayani dalla-dalla na cewar ana zargin jarumin dan shekaru 80 da al'adar taba mata a lokacin da yake wurin da ake dauka shirin film wanda ya hada da manema labarai ko kuma waɗanda suke aiki a ƙarƙashin kamfanin da ke shirya film Freeman dai ya kareta wannan zargi da ake masa a wani jawabi da ya bayar sai jaridar The New York Times Jaridar ta rawaito labari mai taken Koriya ta Arewa ta ce ta lalata wurin da take gwajin makamin nukiliyar ta ƴan awanni kafin Trump ya fasa haduwarsa da shugaban kasar. Labarin ya ci gaba da cewa Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta ruguza sanannen wurin ta da take gwajin makamin nukiliya a makonni uku kafin shugaba Kim Jong-un ya shirya haduwarsa da shugaba Trump. Sai dai ƴan awanni bayan Koriya ta Arewa ta bada labarin, Mr. Trump ya bada sanarwar ya fasa haduwar sakamakon bacin rai da barazana da gwamnatin Mr. Kim a jawabin su kwanan nan ta nuna sai mu leƙa jaridar Washington Times jaridar ta rawaito labari mai taken Jamani dake sintirin kan iyaka ya kashe bakin haure bayan gungun bakin hauren sun far masa labarin ya ci gaba da cewa jami'in sintirin kan iyaka ya harbe wani bakon haure har lahira a Texas a ranar Larabar da ta gabata bayan gungun bakin hauren sun far masa a wani rahoto da jami'an wurin suka bayar shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya
To a gaida Nazir yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ƴan albasa Katsina Sarrafin Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari dan Allah dan Annabi. Tunda Allah ta kawo damana babu Buhari ka ce ai noma. Saboda haka muna kira a baya taki cikin lokaci ne an fara samun ruwan sama muna so a bar taki to lokaci mai magana Muhammad Awal Baba iyar shi karamin kuma toro cikin jami'a wata Najeriya wannan abu da suke yi mana a ce an karbi miliyan 13 eh dai mu ji ta a cikin tafsirai ana cewa wannan ne sanata wani ne dauki dawainiyar wannan sanata wani ne dauki dawainiyar wannan ba wanda ya sa mana jeran kunu ko wani abu da zai yi faranta mana rai to talakawan Najeriya ku ji kure ɗinku in Allah ya dawo ina sanatocin kansu suka roka wa Allah da ba za su koma ba in Allah ya yarda
mai magana Hamidu Kadallabu daga nan Kadallabu wajen bisa jamhuriyar Niger ina ma fatan alkhairi duka musulmin duniya gaba daya kuma albarkaci wannan wata wata mai daraja wata mai alfarma to Allah ya kiyaye mana azumin kuma kuma matasa su kiyaye da azumin su kar su yi sayayyen banza to samu lada wurin Allah to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Niger ta Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Biyoyi. Mai magana mai fara Isa Bagala a kanan da ba Najeriya. To ra'ayina a yau shine da Allah in yi kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta kawo mana dauki karamar hukumar Dambata da Makoda duba da yadda shugaban kasa yake karfafa mana gwiwa wajen harkar noma. To sai ya zamanto akwai dam da muke amfani da shi wajen yin noman rani, kuma yanzu dam din yashi ya zo ya fara cika abin da ruwan ya fara janyewa. Kuma tunda aka yi wannan dam lokacin murgayi Audu Bako har yau ba wani aiki da aka saki wa wannan dam. Wannan dam yana taimakawa mutane sosai wajen ayyukan gona musamman noman rani, kuma yanzu ya fara janyewa. To muke kira ga wannan gwamnati ta taimaka mana ta kawo wannan dam dauki.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To a takaicen, mutane akalla 6 suka mutu bayan da bom ya tashi cikin wata mota a tsakiyar birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya da daren jiya Alhamis, kamar yadda mazauna wurin suka gaya ma kafar labarai ta Reuters. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke ganawar da aka shirya zai yi ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yana mai kafa hujjar yin hakan da kalaman da ke ta fitowa daga baya-bayanan daga Koriya ta Arewa. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan nukiliya AIEA ta faɗi jiya Alhamis cewa Iran fana mutunta sharuɗan da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 ta gindaya mata game da shirinta na nukiliya.
To madalla yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Cikiko har da shirin wato duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu Ahmadu kuwa da kuwa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmi Zidarba da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyan mu John Ellison. Ni Sadan Ibrahim wake cewa ku ni lafiya, mu kuma kwana lafiya.